Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkar asubahin ranar Lahadi 24 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Tun ranar Juma'a ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa babban birnin jamhuriyar Niger a wata ziyara da ya kai domin ƙara wa sojojin Faransa da ke Niger suna yakar 'yan ta'adda ƙwarin gwiwa. Takwaran aikinsa na Niger Muhammadu Yusuf ne ya yi masa lale marhabin a yamai babban birnin ƙasar. Shugabannin biyu sun gana a jiya Asabar inda suka tattauna rawar da dakarun Afirka ke yi a yaƙi da tsageru. A cewar Makaram, ya zama dole mu kare yankin Sahel da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba na son baiwa 'yan ta'adda damar mallaka ko da ɗan ƙaramin guri ne a yankin Sahel da Sahara. Ƙasar da ta taɓa yi wa Nijar mulkin mallaka na da dubban sojojinta a Nijar ɗin. Babu ƙasar waje da sojojin Faransa suke aikin soja kamar Nijar. Faransa da yana da sansanin soja a babban birnin Niger, inda Macron ya jagoranci wata liyafar bikin Kirsimeti a daren Juma'a, sansanin da ke ɗauke da ɗaruruwan dakarun Faransa. A jiya Asabar ne shugaban ƙasar Ukraine ya gode wa Amurka saboda shawarar da ta yanke na taimakawa ƙasarsa da makaman yaƙi, yayin da jami'ai a Rasha ke gargaɗin cewa wannan yunƙuri zai daɗa janyo zub da jini ne kawai. Rasha ta mayar da martani a fusace kwana guda bayan da Amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa Ukraine da makaman yaƙin, a wani yunƙuri na taimakawa ƙasar a faɗin da take yi da 'yan awaren da Rasha ke goyawa baya a gabashin ƙasar. A yau, a bayyane yake Amurka tare da Ingila jami'an Ukraine zuwa wani sabon zub da jini, a cewar mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Rykov. Ya ƙara da cewa makaman Amurka za su daɗa ritsawa da mutane ne na makwabtan ƙasar kawai. Ukraine dai ta amsa wannan alkhairi da Amurka ta yi mata da nuna murna da farin ciki, ta kuma gode wa Donald Trump ga shugabancinsa, tana mai jaddada ba za a yi amfani da makaman wajen takala ba. A wata sanarwa ta fitarar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta ce shawarar baiwa Ukraine makaman kare kai yana cikin ƙoƙarin taimakawa ƙasar ta gina matakan tsaronta don kare ɗiyoyicinta da kuma yankin ƙasarta. To, ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne gobara ta ɓarke a gidan ajiye dabbobin daji na birnin London, inda wani ma'aikaci ya samu rauni yayin da kuma wata dabba mai dogon hanci da ake kira Ardbert ta mutu. Haka kuma wasu dabbobi huɗu masu kama da kurege da ake kira Meerkat sun ɓace, kuma ake tunanin sun mutu dalilin gobarar, a cewar jami'an gidan ajiye namun dajin. Sama da 'yan kwana-kwana 70 da manyan motocin kashe gobara 10 ne suka kwashe kusan sa'o'i 3 kafin su kashe gobarar. Ya zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba. An bayawa ma'aikatan gidan namun dajin 8 kulawar nan take saboda sun shaƙi hayaƙi. Shi dai gidan namun dajin na London yana ɗauke da dabbobi sama da 20,000, kuma yana cikin shahararren wajen shaƙatawa na Regent Park, wanda ke birnin London, inda masu yawan buɗe ido kimanin miliyan 1.2 kan ziyarci wurin a duk shekara. An bindiga sojojin India 3 har lahira a layin da ya raba India da Pakistan da ake taƙaddama a kai a cikin jihar Kashmir, a cewar rundunar sojin India a jiya Asabar. Kamar yadda sojojin suka ce, dakarun Pakistan sun buɗe wuta a kan tsallakin iyakarsu, suka kuma kashe wani babban jami'in soja da wasu sojoji biyu, wanda ke zama ketiyar jejjeniyar tsagaita wuta. Babu wani bayani nan take daga jami'an Pakistan kan wannan hari. India da Pakistan na yawan zargin juna ta wato da harbi daga ɓangaren su zuwa ɗaya ɓangaren akan iyakar da ta raba ƙasashen biyu. 'yan tawayen Kashmir sun kwashe shekaru suna fada da dakarun India, suna neman 'yancin kansu ko kuma a bar su su haɗe da Pakistan. 'Yan tawayen dai sun sha kai hare-harekan sojojin India 'yan watannin da suka gabata, ciki har da harin da aka kai kudancin Kashmir a watan Agusta, wanda ya sanadiyar rayukan jami'ai 8. A wannan shekarar dai ta fi kowace shekara cikin shekaru 10 yawan zubar da jini a Kashmir, bayan da sojojin India suka kaddamar da wani shiri da ya sanadiyar kashe wasu da ake zargin 'yan tawaye ne sama da 200. Daga ƙarshe, ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ma waɗanda ba su ɗauke Sudan ta Kudu suna ganin cewar yarjejeniyar da aka tsagaita wuta da aka yi za a cimma buri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau zamu duba zabuka biyu ne da wanda aka yi a nan Amurka a kudancin jihar Alabama da kuma wanda jam'iyyar PDP ta yi a Najeriya. Kuma bari mu fara da wanda aka gudanar a nan Amurka. A ranar Talata ta gabata ne kudancin jihar Alabama ta gudanar da zaben mai gurbin dan majalisar dattijai biyo bayan zamewar dan majalisar da ke wakiltar wannan yanki ya zama sakataren shari'a a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta shugaba Donald Trump. Sai dai a jihar Alabama tun a shekarar 1992 rabon da wani dan jam'iyyar Democrat da ci zaɓe sai a wannan karan. Abin mamakin ma shine hatta shugaba Donald Trump ya yi wa dan jam'iyyar ta su kamfe ta hanyar aikewa da muryarsa a kafofin sadarwa na zamani. Ana rarrabawa mutane amma masu jefa ƙuri'a suka yi biris da wannan bukata ta shugaban ƙasa. Sai dai hakan ba zai rasa nasaba da kashin kajin da ɗan takarar ke da shi ba na zargin lalata da mata a shekaru masu tarin yawa da suka gabata. To abokin aikina da ya jima a nan Amurka kuma ya daɗe yana biye da harkokin demokuraɗiyyar Amurka, wato Ibrahim Alfahamir, ya yi muna ƙarin bayani abin da ya sa duk da kamfe ɗin da shugaba Trump ya yi wa Roy Moore amma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Ibrahim, me ya sa kake jin hakan ya faru?
Wato wannan zaɓe da aka yi zaɓe ne da Amurka baki ɗaya aka sa ido a kai saboda wasu dalilai masu muhimmanci kuma saboda irin tasirin da ake ganin wannan zaɓe zai iya ɗorawa a kan zaɓuɓɓukan da ake shirin yi na tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda ake kiran shi midterm election, inda za a zaɓi dukkan 'yan majalisar wakilan tarayya da kuma kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijai a cikin shekara mai zuwa. Kafin mu zo ga wannan zaben, jam'iyyar Republican take rike da majalisar dattijai inda take da rinjaye da kuri'u guda biyu, wato tana da 'yan majalisar dattijai sanatoci kenan guda 52, 'yan Democrats suna da guda 48. Ita take rike da majalisar wakilan tarayya a daga an sani. Bari na sake dan ja da mu baya kuma cewa kafin a zo ga wannan zabe an yi wani zaben a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan birnin Washington da gundumar Columbia, inda abun mamaki a 'yan jam'iyyar Democrat suka yi kusan kwace majalisar wakilai ta jihar. Har yanzu akwai wasu kamar mazaɓo guda uku da ake takaddama ake sake kidaya ƙuri'unsu a saboda bambancin da ke tsakanin ɗan takara da aka ce ya lashe da wanda bai lashe ba, kwata-kwata bai kai ƙuri'a ƙwaya 100 ba. Wannan kenan. Mu zo ga wannan zaɓe na jihar Alabama inda Doug
Johnson. Ibrahim, kayan ka wuce Alabama, me yasa, me kake jin yasa ya haifar da abin da ya haifar a jihar Virginia a wancan zaben da ya gabata?
Babban abin da ya haifar da abin da ya faru a jihar Virginia shine shugabancin shugaba Donald Trump a nan Amurka. Dalili kuwa shine yawanci wannan takara da aka yi shi, wato ba yakin neman zabe ne da aka yi shi akan takamammun abubuwa da suke addabar jihar Virginia ba. An yi su ne akan na goyen bayan shugaba Donald Trump, wannan kuma bana goyen bayan shugaba Trump, ko kuma wannan a ce dan takara wanda ya yi nasara wato Rob Northam dan jam'iyyar Democrat wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Virginia, yana nuna ko kuma yayi kokari ya alakanta dan takarar jam'iyyar Republican wato Ed Gillespie da shugaba Donald Trump, ko da yake shugaba Donald Trump bai taba fita ya masa yakin neman zabe ko makamancin haka ba, kuma ya nesanta kansa da Trump duk lokacin da aka yakin neman zabe nan. To babban abin da ya jawo abin da ya faru a jihar Virginia kenan. Wani bangare na abin da ya faru a jihar Alabama ma na da alaka da wannan, amma ba shine babban abin da ya faru ba. Na farko dai dan takarar jam'iyyar Republican wanda aka tsera wato Roy Moore, ba shine shugaba Donald Trump ya goyi bayan sa lokacin da ake zaben fidda guni na jam'iyyar Republican ba, abokin takarar sa ya goyi baya. Bayan da aka kada shi wato shi Roy Moore ya samu nasara, to sai shugaba Trump da bai sa baki cikin wannan al'amari na jihar ta Alabama ba, sai wasu batutuwa suka rika bullowa game da lalata da ake zargin cewa Roy Moore yayi da wasu mata, wasun su ma kanana ne, yan shekaru 14 ko ya nemi lokacin shekarun sa na haihuwa 30 da wani abu ne, su kuma suna 10. Wannan abin yayi ta bin sa ya nemi ya burkita ma zaben gaba daya a lokacin, saboda yan jam'iyyar Republican manya majalisar dattijai da kuma kasa sun fito sun ce kwata kwata babu ruwan su da shi, har ma sun yi barazanar cewa mu da aka zabe shi in ya shigo cikin majalisa ba za su amince, ba za su yi kokarin sai sun tsige shi ya koma jihar su kenan. Wato dai bus goyi bayan sa bazan ce da yawa cikin su. To babban abu shine cewa akwai abin nan da wasu suke kira yakin basasa a cikin jam'iyyar Republican, wato akwai bangaren da suke goyen bayan Trump, sune kamar tsohon babban mai bace shawara Steve Bannon, wanda shi tun farko ya fito karara ya goyi bayan Roy Moore, kuma har ya yi barazanar cewa duk manyan shugabannin jam'iyyar Republican din nan da suka ce ba sa goyen bayan Roy Moore ya lashi takobin cewa duk lokacin da suka zo tsayawa takarar zabe sai ya yake su. Ya faɗi wannan abu da bakin sa, kuma shine babban mutumin da ya fito yake nuna ma duniya cewa fa lalle sai an zabe Roy Moore. To kuma daga baya ana dabda ƙarshen zaben nan, suka jawo hankalin shugaba Trump akan cewa ya fito ya goyi bayan Roy Moore duk da irin wannan zargi da ake masa. Kuma Trump ya fito har ma ya dauki abin nan dan ce ya dauki murya kan faifai ana tuttura ma mutane a jihar Alabama, ana kiransu yana roƙonsu da cewa su zabi Roy Moore a lokacin wannan zaben.
Amma kuma suka yi kunnin kashi.
Sun yi kunnen kashi kwarai da gaske kuwa.
To ganin cewa bisa tarihi rabon da Democrat ta samu nasarar zabe a jihar Alabama ko a wannan bangaren musamman tun a shekarar 1992 sai a wannan karan, kana jin cewa wannan na iya dorewa ko kodun dai kawai sun sa dan takara ne da yake yana da kashin kaji a jikin shi?
To ba za a iya faɗi ba, amma dai kowa ya riga ya san cewa jihar Alabama jiha ce ta Republican. A cikin jihohin da suke zaben Republican ma jihar Alabama tana daga cikin manyansu. Da wuya, da matukar wuya a ce mutum yana jam'iyyar Democrat ya ce zabe. To amma kada ka manta da cewa shi ɗaya sanatan wanda ya fito daga jihar Alabama wato Shelby, lokacin da aka zabe shi an zabe shi na matsayin ɗan jam'iyyar Democrat, amma ana zabansa kuma daga baya sai zo ya canza shiga ya sake koma cikin jam'iyyar Republican, kuma har yanzu a jam'iyyar Republican yake, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka fito suka ce ba su goyi bayan a zabi Roy Moore ba, har ya ce shi kawai duk wanda ya jefa kura in ka ga ba za ka iya zaben ɗan Democrat ba to ka rubuta sunan wani kawai wanda kake so ka zaba, saboda akwai wannan tanadi a nan Amurka, bayan ƴan takara in baka yarda da su ba akwai wani wanda kake ji ya cancanta zaba kan wannan mukami, kana iya rubuta sunansa. Shine ake kiran shi write-in candidate, saboda haka da yawa abinda suka yi kenan suka rubuta sunan wani. An samu ƙuri'a wajen 22,000 da wani abu na mutane waɗanda suka rubuta sunan wani daban wanda baya kan
cikin 'yan takara,
cikin waɗannan 'yan takaran. Yawa, kuma bambancin da ke tsakanin Doug Jones da shi Roy Moore wato yawan ƙuri'un rinjayen da ya samu har ya kada Roy Moore na jam'iyyar Republican din bai ma kai yawan waɗannan ƙuri'u 22,000 na waɗanda suka zaɓi wannan takara ba saboda haka ana iya cewar wannan kira da Shelby dan jam'iyyar Republican senator daga jihar ta Alabama ya ga mutane cewa su zaɓi wani daban in ba za su iya zaɓan dan jam'iyyar Democrat ba saboda shi dai ba zai zaɓi Roy Moore ba
idan kuma koma akan zaɓen da jam'iyyar PDP a Najeriya ta yi jim kadan da kammala zaɓen bayanai sun bayyana cewa an yi arin gizo a zaɓen domin ko akwai bayanan da suka fara yawo a kafofin sadarwa na zamani wanda ke cewa mutane 2,115 aka tantance amma kuma kuri'u 2,297 aka samu bayan an kammala jefa kuri'a wato shugaban da ya nasara Prince Uche Secondus ya samu kuri'u 2,000 shi kuma Professor Adeniran ya samu kuri'u 231 yayin da Raymond Okwesi ya samu kuri'u 66 akan wannan na kira sabon kakakin jam'iyyar na PDP wato Mr. Kola Ologbodunya domin neman ƙarin haske amma ya ce na kira shi bayan sa'o'i 2 yana cikin taro tun daga lokacin nan na kira ya fi a kirga amma na kasa samun sa na aike da sakon karsa kwana nan ma shiru kake ji to sai dai tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sulamido ya shaida wa Nasiru Adamu Elkaya zabe kan tubarakalla
alhamdulillahi kasan Najeriya yanzu inda yake sai zata irin fassara daban-daban da kuma yadda yake mun yi PDP mun shekara shi da muna mulki aka zako da mu da tsari wanda yake haka Allah ba na gaskiya bane na shirin ne da ƙarya da cin mutunci da walƙanci to a zo a ce mun yi taro a gama lafiya kalau babu ribaha ne to sai Allah godiya cewa babu shakka in Najeriya sun mai darasi yanzu don misali ga jami'ar APC shekara uku tana mulki sai ka san taro ba ta yi ba kuma wanda cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murcin wato dibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba to amma ga PDP mutum da yake ana ganin wani kalama mun yi taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi a kuma mutanen APC kuma waya suka ce sun tabbata mu mu APC baki domin ya za a ce mun yi taron na lafiya kano gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalon ga shekalo kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana
to sai da yake wasu 'yan takara sun fice tun kafin a kammala wannan zaben da aka tambayi tsohon gwamnan na Jigawa abinda zai ce game da waɗannan 'yan takaran kuma da abinda ya faru sakamakon wannan zaben ga abinda tsohon gwamnan ke cewa
wato idan ana abu na gida na 'yan uwa gida ɗaya abinda family idan wani ya fushi idan ka ne ka ba shi ansa za ka ɗauki ansa kuma sai ka tunzura shi don ka tambaya kan ba zan ansa yadda ansa zai fara amma dai magana shine aiki mai shine ba mu gane hakuri idan ana ganin abubuwan da aka yi ana ganin kamar ma an yi son su kaza kaza ta ba mutane ta gama manya ne wanda ta karbi nan manya dukkanin su ko dai tsohon gwamna ko tsohon minista ko tsohon bodoba ko haka manya manya a jami'an nan manya manya su a wancan lokacin da aka wasu mukaman nan ai wasu rasa ka gane ko da ma tafiya irin na gida kamar da irin family irin dangi ka ji ko don ne ai hakuri idan ka ce ba a daidai idan ka ce kaza kaza a lokacin da kake maka daidai din ai ka karba so da ka shi sa wato idan aka yi hukuncin wajen fushi to kar a bada ansa domin wajen bada ansa kuma sai a ci mutuncin mutum domin wasu sun za su samu sai ji kunya amma dai magana shine duk wanda yake magana a cikin kabari ne ba jam'iyyar ta karrama shi ta ba shi matsayi a Najeriya ta ba shi girma a Najeriya kuma sun yi Najeriya saboda haka a yanzu kamata a ci kuma ya hakuri na cewa in zama ɗin wansu shi mai zama ma'ana shine kai hakuri akan abin da aka yi a yanzu domin kai ma da an yi hakuri da kai
to masu aure da wannan bayanin na tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulamido mu kawo karshen wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ciki ko har da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
baya ga matsalar Boko Haram da ta masu garkuwa da mutane da mai neman kudin fansa yanzu haka wata matsalar da ke adaba jama'a ita ce fatar rikicin makiya da kuma manoma kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake haraman kwashe amfanin gona kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya lamarin da sautari ma kan jawo asarar rayuka
ya kwasan sun kashe 0.1%, amma kuma daga bada sojoji da yan baka sun shiga sun kamo yau din nan ma na sun kamo shana ya bakolo.
Akwai mutanen da aka samu shanakansu ana nan an rike su wanda suka shiga gonaki suka yi barna, domin nan muna kokarin mu hada kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan domin su zo a zauna a tsayin da za magance wannan abin.
Kaman kuna da alƙaluma na rayukan da aka rasa kama daga ne shi dan sannan da ma na su fararen hula da sauransu.
Eh to kawo yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai ina ga mutum da kuma wanda suka dan ji raunuka haka nan.
A kullum dai manoma kan ma zargi makiyaya ne da kora musu dabbobi cikin gonakin su, kamar yadda wannan manoma da suka nemi na sakai sunayen su suka bayyana min ta waya.
Makiyaya suna zuwa suna mana tafi amma nan wannan shekaran gaskiya yafi na kowace shekara. Suka fara shigowa daga godan mu a wannan lokacin dawa tana tsaye, wake yana tsaye, ganye cara, masara an yi bombin su ba a bare ba, sai gashi nan makiyaya sun zo sun cinye 70% abin da aka noma. Gaskiya a bana abin da ya bamu tsoro, abin da ya bamu alajabi, wannan abu ba a kawo rabin sa ba, sai gashi makiyaya sun shigo sun cinye mana dukkan abin, duk abin da muka noma da gero ne da masara da duk abubuwan da ake yi yanzu babu komai, duk an turmushe mana. Yau din nan da nake maka bayani, wallahi tallahi yau gashi amfani a nan asubi akan dawa kara, masara ana barewa su sun kori yara a cikin gona sun ci gaba da tafi kawai.
An yi kisa kuma amfanin su yanzu saniya sun shiga saci, abun ya dame mu kware kuwa. Dole na hankalin shi tashi, to wata rana suka ga shi ma zai taba saniya. To garin taba saniya sai dan kuma Fulani suna zo zirama.
A baya an sha gudanar taruka domin gano bakin zarin magance wannan matsalar, to amma kuma da alamun fada saurari na aka ba.
Na livestock da land da agri da wanda yadda kuke yin bada shawara, duk za a kira su, za a kira ku a zauna, ko da wannan abun ya ji faruwa ne ya shiga gonan wani, don Allah a yi hakuri. Akwai manyan gakunan kun zo, waɗannan wanda aka shiga gonansa a ji a samu ire-iren ku da su, sai a tafi wurin 'yan sanda. Kada a ɗauki hannu ko kada a ɗauki kamar yadda wani ya faɗa cewa inspector ya jefe wani ya buge shi ya ji masa rauni. A yi hakuri kar a yi wannan fada. Wannan fada ɗaya nan da za a yi shi ne zai kawo fada gaba ɗaya ya tashi. To a ringa ko manomi ko makiyaye a ringa hakuri.
Alhaji Usman Liman Demsa wani kusa ne a kungiyar Fulani ta miye ta Allah, kuma wata zantawa da muka yi da shi ya kobai ne da lamarin ma yake yanzu.
Irin wannan an sha kira mu a government house a wa'ansu gurare daban-daban dai mukan ba da shawarwari, amma har yanzu dai ba mu taɓa gani cikin shawarwarin da muka bayar an ɗau mataki ba. Kuma idan har ana zauna kawai a ba da shawara kuma a bar shi a wurin, so ba za a samu biyan bukata ba. Amma kaɗai mu a gungiyance makiyaya ko kuma manoma mu kaɗai ba za mu iya ɗau matakin. Amma ni ina kira ga ina gani dole sai wato idan gwamnati guda uku na federal government da state government da local government su zo su haɗa kai da sarakunan gargajiya a gudanar da adalci, a cire son kai ko bambanci ko kabilanci, a zo a ba kowa hakinsa, za a dan samu zaman lafiya.
Kamar wannan makiyayi shi ma wani manomi Mr. Daniel Kebaz ya kobai na hanyoyin da ya kamata a bi.
Ba burtale, in ba burtale ɗin nan akwai damuwa tsakanin shanu. Manomi suna da damuwa, ba filin noma, su ga inda aka bar ma shanu kuma su je su yi noma a kai. Shanu kuma ya zo yanzu zai kawura domin inda shanu ya yi bi bobin ya zo wurin zai bi. Ya zo yanzu ya duba hanya ba hanya, kuma ga hanyar shi kuma ya tashi daga Kamaru yanzu zai zo ya wuce ya tafi kowane ca ko ya tafi Port Harcourt ba hanya, ko zai tafi South Africa yanzu hanya ɗaya ɗin zai bi. In ya zo ai kotin hanya ɗin dole ne kuma ya zo ya shiga kawai.
Yanzu haka wasu sarakuna sun ma ta yi tsaye ne domin lalubo bakin zarin magance wannan matsalar. Kuma bace makanar Irmiya Stevens sarki ne mai daraja ta ɗaya a yankin Numa ya yi mako bai na irin matakan da suke ɗauka.
Two wrongs don't make a right, na magana jiya. Ga Benue, ga Plato, ga Nasarawa, ga Taraba nan, kuma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu ɗan saɓani a tsakani. Yanzu mafaɗan da aka yi a go ba ma ƴan kwana ba kaɗai, mbororin da suke can a ƙasa na suke zudu ya kabare je ka mun duk suna. Amma inda za a tashi a ce an yi ɗan ɓangare ba mu sasanta tsakanin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo, sai wannan ɓannan wato shi ne ke ba mu su.
Koma da menene dai, akwai fa buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe domin shawo kan wannan matsala da ke neman gagarin kundila. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
za mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitin shi kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi mu bar yan hasada wanda ba sa son Najeriya
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Jawabin aure Lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye mallan Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye shi wajin koma in kun tuna da da Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an yi fada do annabi do Allah a ba sauran fita to amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abinda mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abinda uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo.
To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.